فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana ranar juma'a ce wadda ta daidai da 23 ga watan juma'adul ula hijra annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da 7 ga watan april shekara ta 2010 wannan shine kaset na biyu daga cikin jeren giyar karatutukan littafin hadisai 100 da muke ainihin na mata littafin da ke da suna almi'atun nisawiyya من الحديث النبوية جمع وعداد صالح ابن عبد الله العصاف الله مدعوك كنسر كي غافر تامشي ده إيانش ده سوران الأمم المسلمي باكي ده إذن بأمان تابا ما كون ده قباتا من كران تحديثي نفركو حرد نبيو نا تو واتمي لايكي اي mun karanta hadisi na farko hadda hadisi na biyu yanzu zamu tashi ainihin hadisi na uku insha Allah ta'ala inda mala yake cewa al-hadithu salis hadisi na uku an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qal daga Anas ibn Malik Allah ya kara mishi yarda yace la uhaddithannakum hadisan لا يحدثنكم أحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أشراط الساعة أن يكل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويكل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد متفق عليه hadisi na uku daga cikin jeren giyar hadisan da ke cikin wannan littafi an Anas ibn Malik radiyallahu anhu daga Anas ibn Malik Allah ya kara mishi yarda qala Anas yace law hadithannakum hadisan zan karantar da ku wani hadisi la yuhaddithannakum ahadun ba'di babu wani wanda zai karantar da ku wannan hadisi bayana سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ناجي من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم هنا تشوى من أشراط الساعة دق على مومن تاشن القيامة أن يكل العلم علمي ذيك ألنشي لفرقو برو فاردو بنقب فرقو تونا حديثي واتو القيامة ku yi mana shiru da Allah ku daina mana surutu tashin alkiyama gaskiya ne babu makawa zai faru amma Allah madaukakin sarki bai sanya mishi rana ba wanda ya sanar da mu amma shi a wurin shi sanannen abu ne ita wannan tashin alkiyama da za ta zo kamar yadda Allah ya ce la ta'atikum illa baghta kiyama ba za ta zo muku ba sai a afke wato kawai ba ku shirya ba kwatsam yanzu muna cikin maganar nan tashin kiyama za ta iya faruwa musamman a yau juma'a ce wanda ta yi daidai da ranar da alkiyama za ta tashi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cewa kiyama za ta tashi ranar juma'a a cikin yadda hadisi ya zo cikin sahihu muslim idan alkiyama ta tashi tashi din ainihin akwai wasu alamomi waɗanda za su bayyana to waɗannan alamomi da za su bayyana alamomi ne nau'i biyu akwai alamomi manya-manya akwai alamomi ƙanana daga cikin alamomi ƙanana su ne waɗanda hadisin ainihin wato sahihu muslim ɗin da nake ishara ya bayyana za ka ga mutanen da asalinsu talakawa ne waɗanda makiyaya ne masu yawo cikin tsiraici da rashin takalma sun waye gari sun zama masu kuɗi sun waye gari sun zama ainihin wato masu mulki da wadata suna gine-ginen manya-manyan gidaje kuma har suna tsere a waɗannan gine-gine wannan alama ce ta tashin alkiyama daga cikin alamomin tashin alkiyamar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda malamai suka fassara yaƙoƙi za su yi yawa yadda za a waye gari ana ta kashe mazaje har a waye gari mataye sun ainihin wato koma ainihin sun yi yawa wanda wannan hadisin da muka karanta yana ishara akan haka ko kuma haihuwar mata za ta fi haihuwar maza din da aka ce an yi haihuwa kafin ki ji namiji ne sai ki ji mace ce sai a waye gari mata sun fi yawa daga cikin alamomin akwai baiwa ta haifi uwar gijiyarta shine yaki ya kai a kamo mace ta zo a yi sadaka da ita har ta zo ta haifi ya ita ƴar za ta bi hukuncin ubanta ne tunda shi uban ba bawa bane to ita ma ƴar ba baiwa bace amma kun ga uwar ta waye gari ita baiwa ce amma ta haifi ya wadannan alamomin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi kananan alamomi ne akwai wasu alamomi wadanda annabi ya faɗe su a cikin hadisai ingantattu kuma Allah ya faɗe su a cikin alqur'ani daga cikin wadannan alamomin akwai saukar annabi Isa kuma yadda Allah yake cewa wa innahu la'ilmun lis-sa'a a cikin wata qira'a ko riwayar alqur'ani wa innahu la'alamun lis-sa'a lallai zuwan annabi Isa alama ce ta tashin duniya fala tamtarun nabiha dan haka kar ku yi ainihin tantama game da ita daga cikin alamomin tashin alkiyama akwai bayyanar Ya'juj wa Ma'juj akwai fitowar Dajjal akwai alamomi dai masu dimbin yawa kamar zuwan dabbatul ardi wata dabba ce za ta bayyana har tana magana daga ciki akwai ainihin fitowar rana daga ainihin yamma madadin daga gabas in gari ya waye duk waɗannan alamomi ne dake alamta cewa alkiyama ta kusa tashi to yana daga cikin rahma Allah madaukakin sarki boye sanin ran da za a yi tashin alkiyama kamar yadda yake yana daga cikin rahama Allah madaukakin sarki boye wa kowa masaniya game da ranar mutuwar shi idan da a ce kin san ranar da zaki mutu to kafin wannan rana duk kin zagwanye kafin wannan rana kin rikice kin hana kowa su kuni kuma da ƴan adam sun rinka neman su wa Allah madaukakin sarki ha'inci a cikin ibada shine mutun ya ta sabon Allah in ya rage saura kwana bakwai ya samu buzu da carbi da alqur'ani ya ta karatu laila nahar dan a ce mutuwa ta same shi yana karatun alqur'ani amma sai Allah madaukakin sarki ya bar abin a ainihin rufe ka je ka ci gaba da aiki Allah kuma yana nan ya sa ido a kanka sannan mala'iku suna nan suna rubuce-rubuce daga cikin rahama Allah madaukakin sarki barin al'amarin tashin alkiyama a rufe da Allah madaukakin sarki ya bar al'amarin tashin alkiyama a bude to da mutane sun shiga rudani irin rudanin da su suyudi suka saka duniya su suyudi ne suka je suka karanto wasu hadisai rubabbu sai suka zo suka yi sharhin su cewa duniya sauranta kwana kaza ko shekara dubu kaza za ta kare Abdullahi Fodima ko Bello ko Shehu Usmanu ɗayan ukun ya rubuta littafi shi ma da ya karfafa irin waɗannan abubuwan waɗannan abubuwan ba daidai ba ne don haka alkiyama Qur'ani ya bayyana la ta'tikum illa baghta ba za ta zo muku ba sai a afke ba ku shirya mata ba ya rage kowa ya yi kokari ya yi aiki abinda Allah ya ce ku li'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minu ci gaba da aiki Allah yana nan yana nuna wa duniya aikinku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama zai shaida aikinku in kuna tare da shi ke sannan Allah zai bayyana wa mu'mini na gari ayyukanku to abin da nake so da ku fahimta shine wannan hadisin da yazo ku dubi kalmar da yace min ashratis sa'a daga cikin alamomin tashin alkiyama to malami mafi basira da dukkanin mai hazada a wajen binciken nassoshin alqur'ani da sunna yana dibo hadisai ne mabambanta a cikin babi guda wato a cikin mas'ala guda sai ya tattara sai ya fitar da kaza yanzu abinda wannan hadisin yake cewa daga cikin alamomin tashin alkiyama su ne waɗannan to in kika ji waɗannan kar ki zo ki ce a to kuma da an ce kaza a ai nan din an ce daga ciki ne wato har waɗannan da aka bayyana ba iyakar su kenan ba can kuma da kika ji an bayyana a wani hadisin nan ma ba su kenan ba, kenan za a ci gaba da bayyana miki alamomin nan. To bayyana waɗannan alamomin kuma na daga cikin rahama Allah, domin bayyana su shine zai fitar da duk wata shakka da duk wata tantama da duk wani abu da Allah madaukakin sarki yake cewa alkiyama fa za ta faru. Kamar yadda idan hadari zai zubar da ruwa ko ba zai zubar da ruwa ba, daga cikin alamomin da ke taimakon mutane su gane za a yi ruwa shine su ga da hadari ya taso, su ga iska, su ji guguwa, su ji gari ya yi sanyi ko ya ɗauki zafi ko makamantan haka, wanda wannan ke gaskata musu ko ke alamta musu cewa ruwa na nan tafi. Don haka wannan hadisin yana bayyana wasu alamomi ne daga cikin alamomin tashin alkiyama. To sai ya ce an ya kullal ilmu, ilimi zai karanci. Abinda ake nufi da ilimi jama'a ba karatu ba, domin waɗannan hadisan wasu hadisan suna fassara su. الإمام أبو بكر الأجري يروي أثري دج صحابي عبد الله بن مسعود يجي كوي مرمضة كقرن القرآن كم كفهم شيء ومن ننجبذا أسامو حتى ما تزات حدت القرآن أما منين أكيد مجانا فهمت علمي يا شاب بن دكراتن القرآن شي عبد الله بن مسعود يجي شيوا كري إذا مهمة كإيشي آخر السورة. Yanzu duk inda aka ce an bude makaranta hadda alqur'ani, mecece himmar daliban? Yaushe za a sauka? Saura sura nawa? Saura aya nawa mu gama wannan sura? Saura izu nawa mu fita daga cikin wannan hizbin? Wannan yana daga cikin bid'ar da ta samu mutane. Dan haka a yanzu da wahala kije ki samu makarantar da ake karantar da alqur'ani ala tariqati salafiyya, a bisa hanyar malaman farko. Hanyar malaman farko ita ce a karanta wa mutane aya, na karanta musu wannan aya a tabbatar sun iya ta, sannan a bi ɗaya bayan ɗaya babu gaggawa a fitar musu da hukuncen da ke ciki, da ka'idojin karatun, da abubuwan da suka shafi aqida, da lugar da ke ciki, da tarbiyya, sannan ai kokarin dora su akan wannan aiki, sa'annan sai kuma a dora musu aya ta gaba. In ka fara wa dalibai wannan hanya yanzu watsewa za su ce makarantar malam wani a shekara biyu a ce sauka, wani yau shekara goma ana yi har yanzu ba a sauka ba. Makarantar nan tamu akwai waɗanda suka kosa fiye da shekara goma sun gudu, suna can sun naɗa kansu malamai a wasu garuruka, wai suna ganin ya za a ce wai mutum sai ya karanta kaza sai ya karanta kaza sai ya karanta kaza sannan zai zama malami. Na'am, akwai bambanci tsakanin malami da mai karatu. To annan ana magana ilimi zai karanci, ba ce karatu zai karanci ba. Kamar kuɗi za su yawa a tashin duniya in ya kusa, alamar tashin duniya kuɗi za su yawa, amma kuɗin babu albarka. Ki dubi yadda kuɗi suke a yanzu, to tafiya in ta tafiya nan gaba za su ƙara yawa, har za a waye gari kowa ya zama mai arzikin da babu mai karɓan sadaka, babu mai karɓan zakka, ba wanda yake neman taimako. Mai kuɗi zai ta yawo yana neman waye zai karɓa babu. Amma kuma a wannan lokacin in kika yi wautacewa Allah ya kai ki wannan lokacin, bala'i da fitina na rashin albarka da rashin zaman lafiyan wannan lokacin zai tabbatar miki da kuskurenki. Babu mutumin arziki da ke fatan ya kai wannan lokacin. Ashe abinda ake magana a nan shine me? Ilimi zai karanci, ba a ce karatu ba. Karatu gashi nan birjik, wani yana da degree, wani yana da masters, wani yana da PhD, wani ya haddace alqur'ani, yau za a yi saukar karatun alqur'ani, yau za a yi saukar littattafai kaza, an sauke kaza, an sauke kaza. Amma matsalar mutum nawa ne malamai a ciki, masu ilimi daban, masu karatu daban. Kun fahimci magana da nake magana? Kuɗi daban, albarka daban. Idan har baki gane wannan bambancin ba, to kina cikin ɗimuwar da tashin kiyama zai zo ya buge ki, baki san me ake nufi da addini ba kenan. Sahabbai, zaki samu sahabi babban malami ne cikin sahabbai, hadisan shi kwaya biyar ne rak, amma da haka ya zama babban malamin fiqh. A yau kina da Bukhari, kina da Muslim, kina da Musnadul Imam Ahmad, ma'ana kina da tarin hadisai a ɗakin ki fiye da kusan 700 a ɗakin ki, amma kuma ke ba malama bace. Don sallah da kanta in ta rikice miki ba za ki iya gyara ta ba. Amma malami guda ɗaya cikin sahabbai za ku ga hadisan shi kwaya biyar, amma da haka ya shahara ya zama babban malami. Me yasa? Saboda wajen karantarwar za a bi a karantar da shi keke da keke sai ya fahimta, sannan ya yi aiki da wannan abu da ya fahimta.
turan da ya zama malami sai a samu asalin karatun kadan ne, amma ilimin mai yawa. Dan haka daga cikin alamomin tashin alkiyama akwai ainihin wato samun ilimi ya kasance dan kadan ne. Sannan wa yazhar al-jahl, jahilci sai bayyana. Anan jahilci ya bayyana, ma'anar bayyana shi shine rinjaye shi. Yanzu misali, duk inda malamai suke ba a neman su ma su karatu ake nema, domin su malamai ba a iya canza musu ra'ayinsu, amma masu karatu ana iya canza musu ra'ayinsu. Saboda shi mai karatu shi kanshi yana dauke da karatun ne, kamar bulugul marami ne aka dora shi a bayan jaki. Jakin nan bai san me aka dora mai ba, ko a dora mai tafsirin Ibnu Jaririn ko Ibnu Kathirin ko tafsirin Qurtubi, bai san me yake dauke da shi ba. Dan haka gashi nan ya haddace Al-Qur'ani amma jahili ne. Haka yi mishi fatawa bai san me ake ciki ba. In ka ce kaza bid'a ne, shi bai sani ba. Shi dai abin da ya sani kawai ana ce mishi al-ramma, ya haddace Al-Qur'ani. Ana ce mishi malam mai 60 a dare ɗaya zai yi sauka ɗaya. Ana ce mishi malam mai 80 in ya sauke har ya ƙara da izo 20 duk a dare ɗaya. Duk waɗannan baki ɗaya mai karatu ne amma ba malami ba ne. Kuma babban bala'in da duniya ta shiga a yau ba nan ba shine me da ake samun yawan ƙarancin malamai, har ya zama ma ɗaliban ilimi a yau ba su san malamai ba. Yanzu duk islamiyyar da kika je sai ki samu wani malami da ake kaddasa shi, an dauka shi ne malami, har yanzu shi din mai karatu ne. Me yasa suka dauka shi ne malami? Dan ba su taba ganin malami ba a wurin su. Wannan da yake ta zubo 70 hadisa ko 40 hadisa ko mi annabawiya ko duk ayat da aka ja mishi zai karasa, sai sai ai wannan malami ne ya haɗu. Ba nan malanta take ba, malanta ita ce fahimtar ilimi, ba iya karatu ba. Iya karatu matakin farko kenan. Mataki na biyu shine me? Shine ainihin sanin ma'anar karatu. Mataki na uku shine samun gogewa, abinda malamai suke kira al-malakatul ilmiya, samun gogewa a cikin fagen karatu. To idan ainihin wato jahilci ya bayyana, wato a wannan lokacin shine ilimi ba zai bayyana ba, to malamai ma ba za su bayyana ba. To sai jahilai sai su bayyana, amma da me? Da ainihin sunan malanta. Idan an yi mutuwa su ne za su ainihin yi wankan gawa, amma fa su ma ba su iya wankan gawan ba. Su ne za su yi likafani amma fa ba su iya ba. Su ne za su yi sallar gawa amma fa ba su iya ba. Idan aka zo daurin aure su za su daura amma fa ba su iya daurin auren ba. Duk inda aka zo addu'a su za su yi amma su ma fa ba su iya addu'ar ba. Amma da yake su waɗannan da ke sauraron a yi sallar gawan ko wankan gawan ko likafa ne, baƙaƙen jahilai ne. Su waɗanda ke sauraron a yi addu'ar baƙaƙen jahilai ne. Sakamakon haka sai ku ga cewa wannan wanda yake jahili ne shi ma ya zama malami a cikinsu. Da wannan ne malamai na usul fiqi suka ce jahilci ya kasu nau'i biyu, kamar yadda suka raba al'amarin ilimi din nau'i biyu. Nau'in farko suka ce karatu, nau'i na biyu suka ce ilimi. To abinda ya shafi jahilci shi ma nau'i biyu ne. Akwai jahilci basit, wato bakin jahilci. Akwai kuma jahilci ko kuma jahili murakkab. Shi wannan jahili shi ne wanda ya iya karatu, ya fassara, yayi kaza, yayi kaza, amma shi ma bai fahimci ilmomin da ke cikin wannan karatun ba, balle ya aiki da su ko ya sa ya aiki da su. To wannan na daga cikin alama ta tashin alkiyama. Sannan wa yazhara zina, zina za ta bayyana. Kun ga mu'jiza annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da jahilci da zina. Annabi bai ce za a yi jahilci ba, don a zamanin shi ma akwai jahilci, akwai jahilai, amma a wancan zamanin jahilcin bai bayyana ba. Har a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ai akwai zina, akwai kuma mazinata, amma ba ta bayyana ba. To amma abinda yake cewa daga cikin alamar tashin duniya shine bayyana zina din. Shine yanzu zina tana da ma'aikata, tana da ainihin mutane, lauyoyi waɗanda suka ɗaure mata gindi, tana da komai. Yanzu aure ne bai da wannan gatan, amma yanzu zina akwai ofishin yin zina, shine gidajen karuwai. Gwamnati tana yi musu rijista, suna ainihin biyan kuɗin wata ko na shekara, su yanki takardar tabbatar da cewa gwamnati ta amince musu su yi zina a ƙarƙashin constitution da dokar ƙasa, ba laifi ba ce. dan haka duk wata ko duk shekara za su je wurin DPO ko wurin ma'aikata kaza su karbo takarda. Sannan shi wanda ya gina wannan gidan zina zai ainihin rinka ɗibo mata yana zuba su, ko ce ta manna signboard ko hotonta a jikin jarida, ko ta bada lambar wayanta, ko kuma makamancin haka, ko kuma su fito da tsiraicin jikinsu suna bayyanawa, suna tallata mai yadda ake tallan gasasshiyar kaza, a juya gabanta a juya bayanta ka ga wacce ce ta baka sha'awar ka ci ka zaba ka siya. Haka yanzu zina ta zama jama'a. Bayyanar zina Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ita ce ainihin alama daga cikin alamomin tashin alkiyama. A yau matan da za a yi zina da su suna tallan kansu a internet, suna tallan kansu akwai tashoshi na musamman na talbijin, suna tallan kansu akwai mujallu da jaridu na musamman, akwai ainihin fima-fimai na musamman da suke tallan kansu. Yau suna nan akan Greater Network, suna da nau'in waya tasu waɗanda suke saduwa da kansu da kuma waɗanda ke neman su su sadu da su a tattauna. Bayyanar zina shine alama daga cikin alamomin tashin alkiyama. Ki dubi yadda ake cika titina yau da ɗan mata waɗanda sun tsaya ne a kan rawul ko a kan hanya, waɗanda waɗannan suna nuna duniya su fa ga su nan sun fito mazinata ne. Kuma wanda bi yake neman mazinaciya da zai zina da ita, yanzu cikinsu ya zaɓa, ba shi da matsala, ba sai ya ji kunyar kowa ba, kamar yadda su ma ba su ji kunyar su zo su tsaya a kan titin ba, shi ma kada ya ji kunya. Ba rakuɓewa suke a bayan wata fulawa ba, ba sanya hijabi suke ko niqabi ba, sun fito da kansu ne ƙarara, sun sanya mini skirt, sun sanya skirt ɗan ƙarami, sun sanya mini jeans, sun sanya wando matsatse. Duk waɗannan menene yake nunawa? Wa yadhhara az-zina, zina za ta bayyana, babu shakka zina ta bayyana. Yanzu a dokar ƙasa duk wanda ya jima'i da macen da take da ƙasa da shekara 18 ko da matar shi ce, to yayi laifi, ya kare wata babbar doka da suka sa wa Child Rights Act, wato dokar kare haƙƙin ƙananan yara. Dan haka duk wanda take ƙasa da shekara 18 to a wurin dokar Najeriya ta kafirci, wannan ainihin wato yarinya sunanta maino, sunanta ƴar musula, sunanta ƴar ficika, sunanta ƴar karama, dan haka yayi laifi koda da aure ne. Amma in ta kai shekara 18 zuwa sama, to anan tana da ƴancin kanta, ko da aure ko ba aure, ko ubanta ya yarda ko bai yarda ba, ko ubanta ne ya kama ka kana zina da ita ya kai ka kotu, tana da ƴancin ta miƙe ta ce baba ba ruwanka da ni. Wannan shine abin da ake kira Child Rights Act. Shine ƴan ta kai shekara 18 ta samu wa kanta ƴanci, ba ruwan uwarta da ita, ba ruwan ubanta da ita. Wasu jihohi da yawa a nan arewacin Najeriya kuma sun yarda da waɗannan dokoki cewa haka suke. Don haka a ƙasashen America da ƙasashen Turai da sauransu sun ɗaure wa irin waɗannan dokoki gindi. Ɗanka ne na cikinka ba za ka dake shi ba, ku ji wannan da kyau, duk laifin da ya yi ba za ka matsa mishi ba. Idan yana kallon talbijin ka ce kai tashi ka je ka kwanta, saboda ka tashi da wuri akwai makaranta, sai ce ka matsa mini. Tun a aji biyu a primary ake fara koya musu 999 is a free toll line, wato layi ne na waya a kyauta ne. Duk wayar da ka ɗauka a ƙasar America ka buga 999 shikenan, kawai za ka ji ƴan sanda ne za su ɗauka, suka ce ina nan layi kaza layi kaza, baba ta ce ta takura mana rayuwata saboda yau wake ta dafa, ni kuma na ce mata bana cin wake. Sai a zo shikenan, sai a ɗibi lauyoyi a kwace wannan yaro a je a kai kotu a gabatar da ke a ce kina danne mishi ƴanci. Sai kin tambaye shi yau me yake so ya ci, shi za ki dafa mishi. Dan haka idan su biyar ne, in kowa da tukunyar shi ne, sai kin yi musu haka saboda haƙƙin ɗan adam, domin ke kika haife shi, ke kin san baki shirye ya ci abin da yake so ba kika haife shi. Sai a ce idan haka aka ce muku daina haihuwarsu da yawa. Dan haka kin matsa mishi saboda yana cikin kallon talbijin, kin je kin kashe wuta saboda yana cikin kallon talbijin, kin tashe shi yana cikin bacci, kin tashe shi kin ce yayi sallah. Kin duk yara, akwai abokina yau kamar wata biyar jama'a, babban mutum ne yana aiki gidan radio, dukkan ku kuna jin yana labarai musamman da asuba.
ya kwaso ƴaƴan shi ya dawo. Nace mishi lafiya bagatatan haka kawai sai na daina jinka, kawai sai na ji ka dawo gida. Yace wallahi matsalar tarbiyyar ƴaƴa ce. Yace ƴaƴa tun suna aji biyu aji uku ake fara koya musu 999 su buga lambar waya ce 9 guda uku, suna buga duk inda ya dauki handset kawai yana buga 999 za ta tafi
free ne. Ka fada wa ƴan sanda ka zo kai marmaza a kwace ka daga gidan iyayenka. Saboda to daga cikin abubuwan fa bari ku ji fa, da yana da ƴancin ya kashe auren iyayen shi ma, sai buga sai ya zo a kama uwar da uban sai ce zaman su tare yana cutar da ni, don haka bana son su cigaba da zama tare. Sai ya ce to shikenan, sai a kai kotu sai a kashe auren. Waɗannan maganganun kuna ji ina faɗin su, wato kuna ganin abin dariya ne, wallahi ba abin dariya ba ne. Ba ku san cewa ana nan ana ɗabbaka su a kanku ba. Jihar Jigawa ta zo ta yaudari jami'ar Ahmadu Bello nan ABU, aka ce ainihin jihar Jigawa jihar addinin musulunci ce, ana son a binciki ga wannan Child Right Act, a tattaro malamai na cikin gari, na cikin jami'o'i, malamai masu ra'ayin criticism, malamai masu suka, waɗanda ko waɗanda irin malamai aka gayyato mu aka tara mu kwana uku ana taro kowace gaba aka bincika aka gyare-gyare. Da suka tashi da ike tsinannu ne sai suka je suka buga wancan nasu din, wannan da muka yi zaman gyarawa sunayen mu ya bayyana fa, sai suka jefar da shi gefe guda. Amma sai suka kwaso sunayen mu da sa hannun mu da lambobin wayar mu da adreshi da muka sa, sai suka damfara a wancan cewa duk malaman nan sun yadda da wannan Child Right Act. Muka ce Allah ya tsine muku albarka, ƙarya kuke. Abu ne wanda ke kina ganin wai yanzu Albani yana faɗi abin dariya ne. Ana daga cikin Child Right Act nan yanzu, idan kika kiyarda a yi wa ɗanki allurar rigakafi za a iya ɗauriki shekara biyu babu beli. Kuna ganin abu ne kamar wasa, kamar wasa, za a kawo abu mutane suna ganin kamar wasa ne. Sai tafiya ta yi tafiya an bi an rugurguza addini, sannan sai kuma mutane su ce anna haza, taya aka yi wannan ya zo. Lokacin da aka zo ƙasar nan za a fara jamhuriya ta biyu ko wace ce demokuraɗiyya ta biyu, mata cewa aka yi a arewa mata suka ce mu musulmi ne, ba matar da za ta fito saka ƙuri'a. Kowa ya ce uwar shi ba za ta fito ba, ƴar shi matar shi ba za ta fito ba. Sai aka zo ana yaudaran mutane, aka sa su ɗan giwa zuru suna waka da ranar maza ka jefawa, jifa da daddare na mata ne, haka nan ni gani cikin doka. Dokar da farko haka aka ce da ta zo arewa, da ranar maza za su jefa ƙuri'a, da daddare fa mata za su jefa. Wai an yi haka ne don a lallashi ƴan arewa. Yanzu kun ji ana karanta muku wannan dokar, an san an riga an kama ku a hannu. Ƙarfe 6 na asuba mata ake cewa su fara fitowa saka ƙuri'a, ko ba haka bane? Haka ne. Waɗannan abubuwan ba abubuwan dariya bane. Amma matsalar da ta faru ita ce me? Ita ce wannan matsalar ta ƙarancin malamai. Malamai su ne waɗanda suka san addini, suka san rayuwa, suka san me ke shiga me ke komowa. Amma waɗanda kawai za su tsubbace sai dai su ba da karatun alwala da tsarki, iyakacin ta kenan, ba su san hanyoyin da za su haskaka wa mutane. Ga haɗarin da ke tunkaro ku game da addini, ga haɗarin da ke tunkaro ku game da rayuwa, ƙarancin wannan a cikin al'umma yasa duk abin da aka kawo mutanen ba su san haɗarin shi ba. Sai lokacin da matsalar shi ta zo tukuna sai mutane su ce ah, yaya kuma kaza, sai ya ce a riga an gama kawai sai aiki. Kina nan yanzu an kai ki asibiti, ba dokar addinin musulunci wadda ta dace da ƙasar Zazzau ko Kaduna ko ƙasar ainihin Sokoto ko wane ne Katsina ko wane ne Sokoto ko Kano, ba ita za a yi miki ba, ta Yahudancin za a yi miki. Me yasa? Saboda malaman da ake da su da ake kira malamai a waɗancan lokacin ba su shiga sun yi ruwa sun yi tsaki a samar da tsari ba. Ba a nan jami'ar Ahmadu Bello bare-baren nan aka yi rikici a kan hijabi ba game da nos? Hijabi ne. Sai dai ta sanya wani irin hijabi, sai dai ta sanya wanda zai rufe wuyanta da kunnanta kawai, amma ba za ta sanya koda hijabin da zai kama ta ko zuwa kirji ba. A nan nan jami'ar Ahmadu Bello, a nan asibitin Ahmadu Bello. Saboda haka ina faɗa muku waɗannan matsalolin ne, ni ina faɗi bane irin yadda galibin masu wa'azi suke faɗi, da nufin a faɗi dan a ce kai malamin nan ya san abin da ake ciki, da nufin a faɗi a ce kai kaji kuma wasu shegu. Muna faɗi ne don daga bayan aka zo aka ce to muna son zamu yi wani move, zamu yi wani yunkuri, na tashi domin mu nemi wannan abun ba mu amintu da shi ba, ya zama ku an wayar da kanku tun kafin haka, kusan ina aka dosa. Amma bala'i ne yake tunkaro addinin musulunci da musulmi, kuma musulmi kadai wannan abin ya shafa, wanda ba musulmi ba ba shi da wani tsari, ba shi da wani menene, ranar Lahadi ne zai je ya tsaya kawai tsakanin shi da Allah ke, in ya ga dama, in bai ga dama ba, ba abin da ya hada shi da Allah ranar Lahadin ma ko Asabar, sai ta shashance shi. Ke kuwa ke ce kike da Qur'ani, ke kike da hadisi, ke za a ce kaza ya halatta, kaza bai halatta ba, kaza daidai ne, kaza ba daidai ba ne, nan ne inda matsala take. Ina fatan kun gane wannan da kyau jama'a. Yanzu kamar matsalar da muka fara tattaunawa kwanaki, an samu wani ya auri ɗan shekara 15, ana ta kunkuni akan abin. Waɗannan sanatocin da suke kunkuni akan abin arna ne daga kudancin ƙasa, waɗanda abin bai dace da addinin su da al'adarsu ba. Amma kuma irin ƴan matan su ƙanana da ake ɗiba, waɗanda ba su kai adadin shekarun da gwamnatin ta yarda da su a sadu da su ba, ake azabtar da su wajen saduwar da sauransu, a watsar da su. Kun san cewa a jihar Enugu wata guda da ya wuce aka gano wani likita wanda aikin shi kawai shi ne a je a kamo ƴan mata a zo a tara su a gida guda, ai ta kawo maza suna zina da su kawai, duk wanda ta yi ciki shi kenan tana haifewa sai a kwace ɗan. Me suke da ƴaƴan markaɗe su suke suna tsafe-tsafe, ita kuma kawai sai a kore ta, zuwa za a kamo ta da ƙarfin tsiya a zuwa ajeta, a kawo ƙato zuwa mata ciki da ƙarfin tsiya, ta haife, tana haifewa ta bar ganin ɗan kenan, ita kuma a zo da ita a jefar da ita. Duk wannan babu Child Rights Act sai dan an auri ɗan shekara 15, wadda wata ɗan shekara 15 ɗin Balarabiya in kika ganta sai ki ce shekarar ta 30. A nan Najeriya ɗan shekara 15 nawa ne za a gansu jibga-jibga kamar wasu manyan mata? Saboda haka abinda nake so ku gane, muna kokarin ne mu sanar da al'umma musulmi wani hadari suke fuskanta, ba labari kawai muke bayawa ba, kana hadisan yufta, ba maganganun banza ne kawai zamu zo mu fadi mu cika kasar shikenan a tashi ba, a'a, an daure wa zina gindi, amma aure kuma fa ba shi da wanda ya goyi bayan shi. Yanzu babu wani sanata kwaya daya wanda ya fito ya ainihin ce yana tare da abin da wannan sanatan ya daidai ne, domin ya yi daidai da addinin musulunci, kuma bai saba wa ainihin dokar da jihar shi ta fito ba. Mu din nan mu ne aka bari muke ta rikici da arnan nan akan internet, su rubuta mu rubuta, kai ran nan wani tsinan ne har drama ya zauna ya tsara akan internet ya turo ta, me muka iya yi? Sai dai kawai mai ta karyata shi muna tsine mishi albarka su tura mu tura, wai yana bada labarin yadda Yarima ya zo saduwa da yarinya, wai da irin kukan da take da irin a internet yake bada labari, daga ina aka yi postin sakon? Daga Lagos ne. Mu da ke bada raddodin akai bakin jini muke koma mu ne a wurin yan uwanmu musulmi. Ku duba irin wannan lalacewa, wannan aure ne fa, aure ne, an rasa wanda zai goyi bayan aure. Amma in zina ce fa, yau inda wata yarinya ce kyakkyawa aka ce gashi Yarima yana neman ta, sai ya ce to sai me, sai me, ba wayewar kai ba ce? Yanzu akwai sanatan da zai daga Alkur'anin ya rantse da Allah akan cewa in yau an same shi da yarinya ɗan shekara 15 yana lalata da ita, waɗannan sanatocin za su fito su tona mishi asiri? Amma aure fa an maida abin ya zama abu na mockery, wallahi akan internet yana nan, har wani yana rubuta bansa tan iska, yayi turanci sai sa bansa tan iska haka, yana zagin Yarima ne fa akan me, akan aure. Tuesday Life akai makon da ya wuce akan wannan matsala ce, aka gayyato wasu ƴan iska, wai sura matu wane ne, ita tana musulma, wai tana fitowa tana buɗe baki, arna ba su iya fitowa sun buga misali da Yarima ba, wai su ita dan a ce ita kanta ya waye, mana an samu advocates na zina, an samu lauyoyi masu kare zina, amma aure kuma fa kowa ba zai kare shi ba. Shine ma'anar magana Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wa yadhhara az-zina
zina za ta bayyana, zina ta bayyana all over yanzu. Annabi ya ce ido na zina, annabi ya ce baki na yi, ya ce kafa tana, ya ce hannu ne, ya ce ya rage azzakari ya gaskata ko ya karyata. Ma'ana zinai ta zama ko ina, duk abin da za a sayar yanzu sai an sanya miki hoton yarinya kyakkyawa ga sanin ta sha jan baki da hoda, an fito da duk gabobin jikinta sutu sutu. Menene alakar siyan sabulu da wannan? Menene dan za a yi tallan maltina sai an sa wannan? Me dan za a yi tallan siminti sai an sa budurwa? Me yasa ba za a sa wani katu wanda yake daga simintin ba a ji cewa wannan simintin yaya ne? Amma me yasa sai budurwa za a sa? Me yasa yanzu in kin buga waya ba za ki ji muryar namiji ba sai ki ji muryar mace? Wannan ba wulakantar da mata. Wa yadhhara zina, zina za ta bayyana. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace sai yace wa taksuran nisa'u, kuma mata za su yi yawa. Wa yakullar rijalu, maza za su yi karanci. Hatta yakuna li 50 imra'a, Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace hatta yakuna li 50 imra'atan alqayyim alwahid, har sai a samu mace 50 mutum guda ke kula da su. Yana da mata guda ɗaya ko biyu ko uku ko hudu, yana da ƙanne guda biyar, ga uwar shi, ga ƙanwar uwar shi, ga ƴan uwa nan, ga ƴan uwa can. Mata ma'ana ba ana nufin wai lalacewar duniya za ta kai namiji ɗaya a wuri mata 50 ba, ba haka hadisin yake cewa ba. Abinda hadisin yake cewa shine lalacewa, wato rikicewar duniya za ta kai ƙarancin maza da yawan mata, har a waye gari mace 50 mutum da yake kula da su. Ki gwada yanzu ki gani, ki je ki tunani mijinki yana rike da ke da kishi yake su ku biyu, sannan mahaifiyar shi, sannan kannan shi, sannan ƴan uwa ta bangare kaza, sannan ƴan uwa ta bangare kaza, sannan ƴan uwa ta bangare kaza. Domin in ƙarshen duniya ya zo mata za su yi yawa, to mata za su fi kowa galabaita da shan wahala kenan. Dan duk inda aka ce namiji ɗaya yake rike da mace 50, ku gaya min wace irin wadata ce zai iya gamsar da wadatar da waɗannan mata da duk abin da suke so? Alama ce ta tashin duniya. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim su suka rawaito wannan hadisin. Kada ku manta, dama hadisan da ake magana suna magana akan mata ne. Yanzu menene alakar wannan hadisin da babi? Shine inda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a ƙarshe yake cewa wa taksuran nisa'u wa yakullar rijalu hatta yakuna li 50 imra'atan alqayyim alwahid, mata za su yawa ƙarshen duniya, maza za su yi karanci har a samu mace 50 namiji ɗaya yake kula da su. Shine alakar wannan hadisin da wannan littafin. الحديث الرابع حديث نهدو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النساء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم غلبنا عليك الرجال فجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنتين فقال واثنتين. متفق عليه. وانا حديثي شيني حديثي نهدو دكتكين جرنجي حديثا وانا اللتافي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دكتكين أبو سعيد الخدري الله يكارا مش يردائي. قال النساء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم mata suka ce wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ghalabana alayka ar-rijal, maza sun ainihin wato janye mana kai, maza sun janye ka, ba kai mana wa'azi, ba ka karantar da mu, kullun ka tare a wurin maza. Faj'al lana yawman min nafsika, ka sanya mana wata rana kai da kanka, daga cikin ranakun da kai da kanka kake da lokaci. Fawa'adahunna, da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaji wannan jawabi nasu, sai yayi musu alƙawarin yawman, wata rana. Laqiyahunna fihi, yaje ya hadu da su a wannan rana. Fawa'adahunna, yayi musu wa'azi. Wa amarahunna, ya umarce su da su aikata kaza, su aikata kaza, su rinka yin sadaka, su yi biyayya, su nemi zaman lafiya. فكان فيما قال لهن daga cikin wa'azin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya musu ma min kunna imra'atan tuqaddimu salasatan min waladiha annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace haka ne imra'atan ne imra'atun ko haka ne ko kamar wancan wuri ne li 50 imra'atan ne wancan ko amma wannan imra'atun ne ko ma min kunna imra'atun tuqaddimu salasatan min waladiha babu wata mace daga cikin ku da za ta gabatar da ƴaƴa guda uku lahira me yake nufi da gabatarwa su riga ta rasuwa duk wata mace da ƴaƴanta guda uku suka gabace ta zuwa lahira illa kana laha hijaban minan nari sai sun zama kariya gare ta daga wuta fa qalat imra'atun sai wata mace tace wasnataini har da guda biyu ya manzan Allah wadda ƴaƴanta guda biyu suka riga ta rasuwa wannan ainihin wato mata ita ma za ta samu ainihin wato aljanna za ta samu kariya daga wuta fa qala sai yace wasnataini har da wadda ainihin wato guda biyu suka ainihin rasu muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi wannan hadisi jama'a ya zo da dimbin ilmomi masu yawa amma bari mu cire alaƙar shi tukuna da ainihin littafin ina son ku gane haka ake karatun hadisi jama'a ana karanta hadisi ne ana alaƙanta hadisin da littafi wannan littafin hadisai 100 na mata ne to kowanne hadisi dole ne mu tsaya mu dubi wace alaƙa ce wannan hadisi yake da ita da mata alaƙar wannan hadisin da mata shine mata suka ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama maza sun karbe ka ashe mata suna da ƴanci a musulunci na a ba su damar su saurari karatu da wa'azi ko babu suna da shi maza ba su fi su ba maza ba wani haƙƙi da suka fi su anan sannan mace tana da ƴancin ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wa sallama ta yi mishi magana ko ba ta da shi tana da shi ashe yanzu haka mace tana da ƴancin ta zo ta samu wani malami tace malam nazo in kawo maka kuka ne akan mijina kaza malam nazo in kawo maka kuka ne akan cewa kullum maza kake wa'azi mu kuma ka manta da mu abinda ake so shine kamar yadda Allah ya ce wa kullu qawlan ma'rufa ku faɗi magana wadda aka sani a shari'a maganar da ko a gaban babanki ne haka zaki yi wa malami maganar da ko a gaban mijinki ne zaki yi wa miji zaki yi wa malamin haka amma in ya zama zaki zo gaban malamin ne kina rangwada ko kina fari ko kina maganar da take akwai gwalan gwaso da muryarki a ciki wannan kuma munafunci ne dan haka dole ne mu tsaya mu fuskanci gaskiya mu ahli sunna ku daina tunanin yaya an bid'a suke kaza ku daina tunanin yaya kristoci suke kaza ku tsaya ku ga yaya yayi zo a cikin sunna akwai freedom of speech akwai ƴancin magana a musulunci ko babu akwai yanzu wannan magana matar ta faɗi wannan magana idan akwai mijinta a wurin za ta ji kunya ta faɗa idan akwai ɗanta a wurin za ta ji kunya idan akwai mahaifinta ko mai ɗaurin aurenta za ta ji kunya ashe wannan ita ce magana ma'arufa maganar da aka santa daidai ce a shari'a ina fatan mun gane saboda haka mata ku gane wallahi kar ku tsaya kuna baya-baya duk abin da ya zama haƙƙinku ne ku zama vocal ku fito ku yi magana maganan nan ba ta fada ba ba ta tada hankali ba ba zuwa ce ta ci damara wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama ta ce yau ba zuwan yi mana karatu ba to karatun mazan ma za mu hargitsa shi za a yi tashi hankali ba da haka da ladabi ta zo amma da ladabin sai ta fada asalin saƙon me ya saƙon maza sun karbe ka maza sun rinjaye mu ba ma jin wa'azinka maza kawai kakewa sannan wannan yana nuna me duk matar da ta zo da kyakkyawan manufa dole ne malami ya saurare ta annabi ya saurare ta dole ne ya biya mata bukata matukar yana da hali annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya biya musu bukata anan ga wata magana wannan magana ta shafi maza ta shafi mata ku dudu matan nan sai ta ce faj'alna yawman min nafsika ka sanya mana rana wadda kai daga kanka zaka sata ashe wannan yake nuna yanzu an wulakanta malamai a Najeriya da za a ce wa malami to rana kaza da ka sa mana mu ba mu da lokaci dan haka ba za mu zo ba ku bar malami ya sa lokacin karatu ya rage in karatu yana da muhimmanci ku zo. Yanzu jama'a kun taba ganin jami'ar Ahmadu Bello, saboda za ta karantar da mata aikin nursing, ta tambaye su to yaushe ne kowaccen ku ta gama girki da wanke-wanke ta zo. Haka ake a jami'ar Ahmadu Bello, haka ake a duk inda ake karantarwa. Amma karatun addinin musulunci jama'a kaico ya zama sai raragefe ake yi. Ma'anar raragefe shine yanzu islamiyoyi da yaushe suke aiki da yamma, saboda da safe an tafi makarantar boko. Idan makarantar bokon yaro ya shiga aji hudu aka ce an koma da shi na yamma, to yanzu ya rage malamin islamiya ko ya bude wani aji na safe don yaron ya zo da safe. In ba haka ba fa sai yaron ya daina zuwa, don islamiyar ba ta da muhimmanci, bokon ne yake da muhimmanci. Kuma wannan ba Yahuda suka yi wannan sharrin ba, su waɗannan malaman islamiya su suka yi wannan sharrin, saboda su suka fara karantar da islamiya ba tare da sun shirya karantar da addini ba, kawai karatu suka shirya su ba mutane. Da sun mai da islamiya ta zama islamiyar haqqan, babu wani yaro da za a fifita a kai shi boko fiye da ainihin islamiya. Amma sai suka mai da kansu islamiyar islamiya ce, don haka zuwa za a na alhadisil awal hadisina daya an amiril mu'minina, sai ga yara yan shekara biyar da shi malamin dan shekara 20 duk sun tsofe sun yi takwatako, bakin shi na wari, gashin su mashi bai tsaftace ba, wandan shi duk yayi sifirin, komai ya lalace, ba yadda karatun zai daraja. To ba wanda zai so ya ci gaba da kawo dan shi nan a ce nan gaba dan shin ya girma haka zai zama. Ina gaya muku wannan ita ce hakika, don haka laifin farko su malaman islamiyyar ne suka fara yi kafin kowa ya wannan laifin, sannan al'amura kuma suka zo suka faru a yadda ainihin suka kasance ne. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Don haka malami shi yake sa ranar karatu, shi yake sa lokaci. Wanda ya ga muhimmancin karatun ya zo, wanda ya ga rashin muhimmancin karatun kuma ya bari. Jama'a kun fahimce ni da kyau? Wannan shi ne tsari jama'a. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To aka ce sai annabi ya musu alƙawarin wata rana wadda ya haɗu da su a wannan wuri. A wannan wurin da suka zo ba ba da labarin cewa sun zo tare da mazajensu ba, wato akwai wasu fulani ne da aka je aka ce za a karantar da matayensu. Sai suka ce wai namiji ne zai karantar da su? Addini fa za a karantar da su. Suka ce to za su tsaya wurin kowa da sanda yana gadin matan shi ana karantar da ita. Shine a lokacin sai na ce musu amma ban taba ganin ku da sanda kuna biyo su cikin gari suna kawo nono ba, ko haka ba? Matan Fulani suna tawa suna kawo nono, za ta sanya zani iya kauri ta daga ana kallon hammatarta, ana kallon gashin hammatarta, ana hangen nononta. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Yanzu ne aka fara samun kadan daga cikin su suna sa hijabi dan karami da gyale. Yanzu ne aka fara samun su za ta zo tana sai da nono, idan lokacin sallah ya ta tsaya ta sallah, da ba abin da ya shafe su da sallah. To me ke faruwa? Ba taba ganin wani bafulatani ya taso matar shi da sanda ta taho siyar da nono ba, amma an je an daukan musu malami ne jama'a. Za a dinga koya musu karatun Fatiha aka ce da Qul huwallahu da Falaqi da Nas da Tahiyya da Salati, matakin farko na karatun ke, saboda an binciki matan garin gaba ɗaya babu wanda ta iya Fatiha. Rigage ne na Fulani jama'a, anan jihar Plateau ne fa, rigage ne na Fulani aka je aka tara su aka yi musu wa'azi. Tambayoyin da suka rinka yi sai aka fahimci gaba ɗaya ba sa yin sallah matan. Da aka zo aka bincika sai aka samu ba wanda ta iya ainihin karatun Fatiha. Da muka zauna sai aka ce to matakin farko yanzu a fitar da syllabus, a fitar da manhajar karatu. Abinda ake so su iya yanzu shine Fatiha da Qul huwallahu da Falaqi da Nas. Shine aka ce to an samu wuri aka je aka yi rumfa aka ce za a rinka karantar da su. Aka dauki malami tun daga garin Jos zai rinka ainihin zuwa, aka sai mishi babur. Nan da aka je karatun sai aka samu mazajensu sun tsaya da sanda a wuraren. lafiya suka ce saboda za su yi gadin matansu ne tunda namiji ne zai karantar. Amma fa maza suke shigowa suna kawo nono suna durkusa suna dama musu nono. Jama'a kuna fahimta ta? Wannan ba labari ne nake baku ba, ina gaya muku me ake ciki a matsayinku na mata waɗanda ku malamai ne ko nan gaba za ku zama malamai, ku san irin matsalolin da muke fuskanta a yanzu a fagen da'awa. Kuma dole ne ka bi dare, ka hana idanka bacci, ka tashi ka zauna shiru kana nazarin ya za a bullo matsala kaza, shine malami. Dan haka malanta ba irin yadda mutane suka dauka ba, a kawo maka zakanan ka ci, nan a kawo maka kudin marayu ka taushe, nan a kawo maka kaza ka sai shaguna ka sai gidaje, ana cewa ai malan wani ai malanta ta karbe shi. Ba wannan ce malanta ba, ya kamata kowa ya dawo cikin taitayen shi jama'a. Malanta aiki ne na annabawa jama'a, babu annabin da ya taba mutuwa ya bar wata dukiya. In sun bar dukiyar me take zama? Sadaka take zama. ‘Ya’yansu da matansu da magadansu ba su cin komai don a nuna mutane waɗannan mutanen ba duniyar suka zo samu ba. Don haka ya kamata ku fahimci waɗannan maganganun. Duk sanda nake karatuttuka ko nake wa’azozi ko irin waɗannan, za ku ji ina da yawan misalai da nake bugawa. Allah ne shaida, ba na kawo misali ɗaya da nufin ba da labari. Ina son ne daga cikin labarin menene za mu tsaya mu yi izina mu ɗauki wa’azi. Yaya zaki bullo kanki ran da matsala haka ta faru in kika zama malama? Domin matsalolin addinin musulunci ba sa karewa, suna karuwa ne ma da gwargwadon yadda rayuwa take kara gaba. Yanzu mai yiwuwa baki taba sanin wannan abun mamakin ba. A ce wani ya auri ɗan shekara 15, an fito ana tamita, amma kuma ga wasu can suna zina da ɗan shekara 13-14 ɗan kaza, ga wasu can sun tara ɗan mata ana musu cikin shege. Ba wani sanata da ya fito ya magana. Zaki mamaki, me yiwuwa baki taba sani ba, ya aka yi mutane su bar matansu su shigo cikin gari tsirara suna siyar da fura da nono? Kuɗin da za su samu gaba ɗaya ba za su kai naira 5,000 ba a wuni. Amma ya bar matar shi ta shiga ko ina, ta shiga kowane gida, ta shiga kowane shago, ta shiga kowane ɗakin samari, ta shiga ko ina ne fa, ta je ta dama fura ta siyar. Amma fa bai yadda malamin addini ya zo ya tara su 30 ko 40 ya koya musu Fatiha ba. Jama'a, wannan matsala ce ga mai wa'azi ko ba matsala ba? Matsala ce. Amma abin da yasa abubuwan ke ba ku dariya, galibin ku kuma malaman Islamiya ne. Shi ko malamin Islamiya dan takife ne, ba ruwan shi da matsala. Shi dai in yazo ya dura muku hadda sai ya gaba. Oho. Matsalan musulunci shi ma matsala ne shi kanshi. Ina ruwan shi da matsala. Malamai su ne suke tinkarar matsaloli, ya za a yi ai maganin su? Ya za a yi ai maganin su? Amma malamin Islamiya fa abin da ya shafe shi, ya wanke rigar shi, gayu kawai shi kenan, ya hau jincin din shi ko ya hau mashin din shi roba roba ko wane ne, shi kawai ta gyaru. Amma matsalolin addinin musulunci malamai ne suke tsayawa suna tinkarar su. To in har kina fatan ki zama malama ne, ba malamin Islamiya ba, malama addini, to sai kin shiryawa matsaloli za su taso, kuma a taho wurinki ana neman shawara. Wani abun aka zo sai ki ce aje a dawo, ba dan baki da lokaci ba yanzu, amma kwakwalwarki ta yi zafi saboda waɗannan bayanan, baki san menene zaki ce ba sai kin yi nazari. Dan haka ku ji wannan hadisi da kyau. Sa'annan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi mata wa'azi, ya umarce su a cikin hadisin ainihin wa'azin da ya musu ranar sallah, daga cikin umarnin da ya ba su hadda yin sadaka, yace mata ku rinka yin sadaka. Na shiga gidan wuta sai naga ku kuka fi yawa, mata su suka fi yawa a cikin gidan wuta masu shan araba, mata kuma su suka fi yawa daga cikin kayayyakin jin daɗi a cikin ainihin aljanna. Sarki ya tabbata ga Allah, laifin su da zagi da tsinuwa da wulakanta maza da rena abin da namiji yayi shine yake kai mafi yawancin mata cikin wuta. A aljanna kuma abin da yasa mata suka fi yawa saboda namiji ɗaya zai iya mallakar mace 1,000 ta aljanna. Dan haka sai zama a aljanna mata suka fi yawa, a wuta kuma mata suka fi yawa. To ko kin ga waɗannan hadisan, karki ainihin rude can ana magana mata da suke laifi su suka fi yawa, dan haka mata su suka fi maza yawa a cikin wuta. Sannan mata na aure su suka fi yawa a cikin gidan aljanna, saboda matan aljanna da za a baiwa ‘yan aljanna sun fi mazajen yawa. Me nake so in ce anan? da ya musu wa'azi sai ya ce ya gano cewa mafi yawan abin da ke kai su wuta shine zaki, tsinuwa, lena miji, lena alherin da miji yayi da makamantansu. To me maganin haka? Wata mata da kanta ta miƙe ta ce walima, ya akai muka fi kowa yawa a wuta. Sai annabi ya faɗi sirrin, to sannan sai ya ce to ga maganin. Maganin shine mai ayi sadaka, wannan ta ciro dan kunne ta yi sadaka, wannan ta cire zobe ta yi sadaka, wannan ta cire abun wuya ta yi sadaka. Duk da suke ta sadaka, wata mata ita bata zo da abun sadaka ba, sai da ta je gida sannan ta ɗibo sadakarta ta zo ta kawo matar Abdullahi dan Mas'udin. Hajjiyar birni ce, tana da kuɗi, dan gwalagwalai ta ɗibo masu tsada ta taho za ta je ta kai wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sadaka. Sannan wannan yana nuna idan aka zo wurin yi wa mata wa'azi, idan akwai wani da ake buƙatar zai ba da wata gudunmawa, babu laifi a je da shi. Domin a cikin wancan hadisin an ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je da Bilal. Bilal ne yake bi da zanin shi ko da ainihin wani yadi, yana bi yana kakkarban wannan sadaka yana tattarawa. Duk wannan yana nuna mana addinin musulunci in an tsaya akan gaskiya, to dama shi akan gaskiya yake. In kuma ba a tsaya akan gaskiya ba, to shi dai musulunci akan gaskiya yake. Ko kun fahimta jama'a? To wannan ya nuna ƴancin mata a ne musu karatu, wata ta yi tambaya kenan ko wasu ta yi tambaya. Don ga wannan mata sai take cewa to naji ka ce wadda ainihin ƴaƴanta guda uku suka rasu, to wadda ƴaƴa biyu suka rasu fa? Sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce hadda wadda ƴaƴa biyu suka rasu. Wannan hadisi ya zo a cikin littafin Al-Adab Al-Mufrad na Al-Imam Al-Bukhari da isnadi hasan ko kuma sahihi. Wata mace ta ce har da mai ɗaya, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce har da mai ɗaya, wadda ta mutu ai wadda ɗanta guda ɗaya ma ya mutu, ita ma zai ainihin kare ta daga aljanna, to ai daga wuta. To amma kun san da gwargwadon yadda al'amari yake ɗaukaka na sababi, da gwargwadon yadda ake ƙara samun daraja, wadda ƴaƴa uku za su kare ta daga wuta, ai za ta samu kariyar da mai ƴaƴa biyu ba za ta samu. Mai ƴaƴa biyu za ta samu kariyar da mai ɗaya ba za ta samu. Don haka asalin hadisin yana nan a wannan falalar, amma yana nuna ɗa uku ya fi ɗa biyu falala, yana nuna ƴaƴa biyu sun fi ɗa ɗaya falala. Wannan shine abin da ainihin saƙon yake cewa. Sannan wannan ya nuna rahama Allah maɗaukakin sarki ga bayin Allah. Daga cikin rahama Allah ga bayin Allah shine dukkan ɗan adam ya taɓa haihuwa ko bai taɓa haihuwa ba, ya san irin kyakkyawan alaƙa ta soyayya da ke ƙauna da ke tsakanin ɗa da uwa. Shi yasa annabi bai ambaci uba ba a wannan hadisin, ba ku ga haka ba? Annabi bai ambaci uba ba, bai ce duk wanda daga cikin ku maza ko mata sai ya ce mace. Don haka hadisi yana bayyana wannan darajar mace ce za ta samu. Hadisin bai bayyana uban ɗan zai samu wannan darajar ba. Innama an samu wani hadisi sahihi wanda ya zo cikin Sahihul Bukhari, shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ranar alkiyama ƴaƴan da suka mutu za a ainihin wato shimfiɗa su ko kuma za a jera su a gaban aljanna. Kowa in ya ga iyayen shi sai ya kamo hannayen iyayen nashi sai ya shiga da su. Amma kun ga wannan falalar da ta zo cikin wannan hadisin, falalar mecece? Falalar mata ce. To waye ce an manta da mata? Waye ce an wulaƙanta mata? Yaushe mutane ba su ji karatun musulunci daga bakin musulmi ba, za su ji daga makiya addinin musulunci su je su yi hukunci akan cewa musulunci ya tauye haƙƙin mata? Akwai wanda ya tauye haƙƙin mace irin addinin kafirci? Akwai wanda ya tauye haƙƙin mace irin turawan yamma, waɗanda har yanzu suna contemplation ne, ana tantama ne akan cewa shin ita mace tana daga cikin mutane ma ko wata dabba ce ko wata halitta ce daban? Aka ce domin an gane hormones, ƙwayoyin halitta, sinadaran halitta da ke jikin ɗan adam ba irin shi ne a jikin mace ba, don haka anya mace ma mutum ce? Wannan shine philosophical theory, wannan ita ce aƙidar da ke cikin tunanin turawa. Don haka kawai yanzu yadda motar nan ta ban ɗauke ta a bakin komai ba, in ta ɓata min rai sai in jefar da ita sai in sai wata, ba zan yi nadama ba. Bayan shekara 30 ba za a ce oh Allah sarki, Allah ya ji kan motar nan, kai ta yi maka hidima, oh kai wallahi an yi rashi. Akwai wanda zai damu da ita tun daga ni har wani?
to suka ce matsayin mace kenan, kawai ka dauke ta ne ka biya bukata ka yi amfani da ita kawai in ka gama dump it and go, kefar da ita kawai ka yi gaba. Dan haka sai ku samu saurayi ɗaya yana da ƴan mata shida a ƙasar Turai, amma sai a yi ta yaba mishi a ce kun gan shi karatun shi kawai yake ba ruwan shi da fitina, amma fa da uban da dattawan anguwar da limaman kiristoci ko na musulunci na anguwar sun san cewa wannan saurayin yana nan yana da yaudarar ƴan mata ƴaƴan mutane. Yanzu haka ake rayuwa a nan. Yanzu ɗanki idan bai kawo rikicin aure ba ba komai, amma yaje yaudar ƴan wannan abinda suke kenan. Duk wannan fa ƴan mata ake wa haka. Akwai ƴan mata ko akwai matan da suke yaudarar samari haka? Babu. Kuma duk wannan aƙidar fa ina so ku bincika da kyau ku gani tana cikin Turawa ne da waɗanda ke kwaikwayon Turawa kamar mutanen Bariki da sauransu. Babu ƙauyen da zaki kama hanyar Kano din nan kije ki samu ana fama da irin waɗannan fitintunin na ƴan mata da samari, ba sa fama da su. Saboda yarinya ce shekarar ta 12 za a fara sa mata magana aure, tana cika shekara 3 sai a aure a kai ta ɗakin miji. Shi yasa ran nan da aka yi Tuesday Live muna ta yunkurin mu waya bamu samu ba, sai wata yarinya da ke wurin ƴan jarida ce da hijabinta sai ta narka musu wata magana, sai muka ce alhamdulillah. Tace ta hayaniyar da kuke hayaniyar banza kuke yi fa, tace don wannan abin da kuke magana a arewa ita ce al'adar duk mutanen arewa. Mutumin arewan da ma a yanzu ɗan shekara 50 ko 60 ne, uwar shi ba aure ta ƴan shekara 15 ba, ƙarshenta ma wani mugun abu ne. Dalibi uwayen duk waɗanda suke magana a yanzu da sauran datta da sauransu uwayensu an aure su ne shekara 12-13, wadda ta shekara 15 ko ta zama gan samemiya. Ta zama gan samemiya, ta ce kuna hayaniya ne, ta ce ba ku ja arewa ba mutumin da wannan abin ya dame shi ba saboda al'adarsu ce. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Muttafaqun alayhi, wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Dan haka wannan hadisi yana nuna mana ayo mata wa'azi daidai ne, a ware musu rana da za a karantar da su daidai ne. Idan ba ai haka ba su neman wa kansu wannan yancin. Ina fata an gane. Amma duk waɗannan mata musulmi irin su wannan ramatu din fa, wata ce mai baki kamar bakin jaba zaki ganta ta zo tana magana kullum a NTA, tana magana haƙƙin mata wane ne, tayi ta surutu. Dukkan su ba wadda ta taɓa fitowa rana ɗaya tace an bar matan arewacin Najeriya da jahilcin addini. Lokacin da muka je wannan taron nasu a nan Kaduna yau shekara 3 fa, sai dan tashi ne ce duk wannan hayaniyar da kuke fa har yanzu ban ji mutum ɗaya ko mace ɗaya da ta tashi tana magana a kare haƙƙin mata game da matan nan suna zaune ba a karantar da su addini ba. Ba wanda ya tashi ya magana, ga malamai ga ƴan boko masu da'awar sun je Sudan sun yi karatun ƙarya na addinin musulunci. Saboda haka duk wannan ƴanci da ake magana na mata fa ba wanda yake maganar mata su san addinin su fa. Duk wani wanda kuka ji yana magana karatu fa an danna mata ba sa karatu, yana nufin karatun boko ne fa. Ba wanda yake nufin cewa an danne su ba sa karatun addini, karatun boko abinda yake nufi kenan. Allah ya kiyaye. Alhadithul khamis, hadisi na biyar. An Asma, daga Asma'u qalat, Asma'u tace ja'at imra'atun ila an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fa qalat, wata mace tazo tace ya manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam ara'aita ihdana tahidu fi thawbi kayfa tasna, me kake gani idan ɗaya daga cikin mu tana haila a cikin wani tufafi, wato tana sanye da wata riga ko wani hijabi ko wani zani ko skirt ko dan dress pant kuma tana haila, yaya za ta yi idan jinin haila ya zuba a cikin wannan hijabi ko riga ko zani? Kala sai ya ce ta huttuhu, sai ta kankare shi, summa taqrisuhu bil ma'i, sannan sai ta cuɗa wannan wuri da ruwa, watan bahu sannan sai kuma ta dauraye shi wato salli fihi sai ta ci gaba da sallah da shi fassara waɗannan kalmomin kenan ma'anar su kenan tahuttu hatta shine sharewa in danye ne in busashe ne kankarewa thumma taqrisuhu sannan sai ta sa ruwa ta cuda shi qarasa ya cuda shine thumma taqrisuhu bil ma'i sai ta sa ruwa sai ta cucuda shi watandahu sannan sai ta sa ruwa sai ta dauraye shi matakai nawa mataki uku yanzu wannan hadisin yana karantar da mu ashe hatta al'amuran jin kunya mata suna da yancin zo su tambayi malami na'am babu wanda ya hana a cikin alqur'ani ko hadisi al'adun mutane su ne suke takura su amma a addinin musulunci ba a hana ki zo ki tambayi malami ala gafarta malam jinin haila ne zuba a cikin tufafi na duk matar da tace baki kyauta ba ke wance baki da kunya da kike wa malam irin wannan tambaya ita din da tayi wannan magana ta zama yar bid'a ta saba ma hadisi hadisi gashi ya ce mata suna yi kai al'amari ya kai har wankan haila suna zuwa su tambaya annabi ya ake wankan haila annabi bai kore ta yace tabbi ba muri mara kunya ba za ki tambayi mata ba zuwa ta yace ya manzon Allah nazo ka koya min wankan haila manzon Allah yace ki samu ruwa sai ki samu auduga da turare sai ki je ki wanka sai ta ce ya zan yi ce ki je ki wanka anan ne ji nauyi ya zan yi shine sai Aisha ta kama hannunta ta ce ki je ki wanke jikinki da ruwan tsab idan kika wanke jikinki sai ki sa wannan auduga sai ki rinka dangwalo turaren nan sai ki bi kina shashshafawa a daidai duk inda kika san jini ya wuce saboda me karnin jini da ke tashi a jikinki ya daina tashi haka mata suna da yancin a karantar da su addinin musulunci mata suna da yancin su yi tambaya wannan shine freedom of speech din wannan shine women rights in Islam wannan shine yancin mata din this is the status of a woman in Islam wannan shine matsayin mace ku je ku karanta sultan.org sultan.org akwai documents da articles da yawa da muka zuba akan internet a wannan babin dangane da abubuwan da suka shafi darajojin mata matsayin mata a musulunci haƙoƙin mata da turanci aka rubuta su in Allah ya so zan yi muku printing daga ainihin abin nan dinmu za a zo a aje nan wanda take so daga cikin ɗaliban makaranta nan ba ta da damar hawa internet ta je ta ɗauka ta yi photo star wanda ta iya turanci ku je ku karanta ku gani abin da nake so in ce a nan shi ne wannan hadisin ya halatta bayan tambaya da ya halatta mace ta yi ya halatta ta yi tambaya akan komai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karantar da su bayanai dangane da abubuwa da suka shafi irin wannan na jin kunya ko sakayawa har sai ainihin wata ta tambaya ya manzon Allah yaya ake yi namiji yayi kama da mace namiji yayi kama da da a haife shi yayi kama da uba ko yayi kama da uwa manzon Allah ya bayyana yana bayani sai wata mata sai ta ce ah mace tana zubar da mani ne ashe annabi ya mata bayani babu abin da ya hana idan ba ku tsaya kun tambayi malaman ku sun koya muku addini ba caje wani arne yana koyar da ke biology ya je yana yin hoton farji a gabanki yana kuma fadin yadda al'amari yake rike doruna yace duk wanda tayi dariya tayi mishi iskanci ya mata bulala ba haka suke ban suna karanta da biology ya kamata ku gane wannan addini namu ya samu kanshi ne in a cultural package ma'ana wasu ne suka dauki addinin suka saka shi a cikin jaka ta al'adu su sai suka yi ta karantar da addinin da al'adu haka sai suka fassara wa mutane wannan al'adun nasu sune addini addinin musulunci yana da tashi al'adar ta kunya amma kuma kunya tana da iyaka idan kunya za ta hana a karantar da addini ta yi damage ba yadda da ita ba dan haka wannan hadisi yana karantar da mu haka sannan wannan hadisi yana nuna mana jinin haila najasa ne to wannan ita ce ingantacciyar magana jinin haila najasa ne to bayan jinin haila babu wani jini wanda yake najasa ku karanta littafin ad-durar bahiya tare da ainihin sharhohin shi guda biyu sharhin ad-dararil mudiyya na shi shaukani da kuma sharhin Ar-Rawdatun Nadiyya ta ainihin Siddiq Hassan Khan. Jinin haila na jasa ne, to jini da ke zuba a jikin ɗan adam saboda ya yi tuntuɓe ko gwalando ko gyambo fa ba najasa ba ne, saboda babu dalili akan cewa najasa ne. Jinin da ke zuba ana yanka rago ko kaza ko zabo fa ba najasa ba ne. To cewa ba najasa ba ne kuma baya nuna abin da mahautan yau suke, aje a tattara jini a dafa shi, aje ana sa mishi ainihin wato magi da kafi zabo kuma ana ci, wannan haramun ne a ci, domin damun masfu'un ne, jini ne mai kwarara. Jinin da ya halatta a ci shine jinin da asali Allah bai halice shi a mai kwarara ba, shine saifa. Saifa jini ce, hanta jini ce. To tunda ba mai kwarara bane to ya halatta, amma jini aje za a yanka sa a kwata sai a tara daro ya zuba, sai aje a shanya shi ya sha rana, sai a zo a zuba shi a faranti a soya shi, a zo a barbada mishi magi. Mutane suna ci kamar ƴaƴan mayu. Wannan bai halatta ba, bai halatta ba, sam haramun ne. Amma nan muna magana ababin najasa ko ba najasa ba, to ba najasa ba ne. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Sannan kun ji yadda ake wa najasa jama'a, idan danki ya kashi ba wai wannan wando zaki je a jefa a bokiti ba, aje a zuba ruwa da omo ana jagula kashin da omo, ba haka sunna tace ba. Abinda sunna tace a fara hat. Menene hat? Shine a share shi tukuna, in ya bushe a kankare, abinda rigar ko zanin ya tsotsa ya makale jikin shi, shine ake sawa ruwa, ake sawa ku kiyaye ruwa mai tsarki mai tsarkakewa, ba ruwan najasa ba, ba ruwan omo ba. Dan haka a lokacin da zaki wanke wannan wando da yaro ya kashi, kika bi kika zazzage kashin a gefe guda, kika sa wani abin nan tsumma kika share, ko kika sa wani ice kika share, kika iya sharewa, to wannan abu da ya rage a jiki in kika tashi zaki tsoma shi a ruwa ne mai tsarki mai tsarkakewa, ki qars. Menene qars? Shine ki cuda shi. In kika cuda shi, ki sake sa wani ruwa, ki sake cuda shi har ya kai lokacin da zaki dauraye shi. To abinda ake nema shine me? Ruwan karshe da zaki dauraye wannan wando na yaro ya zama an cire wandan kamar yadda ruwan yake, haka yake. Babu wari, babu ɗanɗanon kashin, babu gugguɓin kashin. To in aka yi haka ya tsarkaka. Shi kuwa wandan sai an koma an shinshina shi an ji babu warin kashi, sai an koma an ainihin tabbatar da cewa babu sheda, babu jaje-jaje na kashi ko baki-baki, babu karni, ba wani abu. To idan kika yi iyayen ki haka bai ba, shine sai ki amfani da wata hadda kamar omo, sabulu, soda ko makamantan haka, sai ki sa sai ki wanke. In kika wanke ki tabbatar da cewa kin dauraye, to ruwan daurewan na karshe sai an tabbatar da cewa babu warin kashi kuma babu kanshin omo a jikin shi, to ya tabbata ya tsarkaka kenan. Idan kika yi haka, to shine kin bi hanya ta shari'a. Dan haka sai ku kiyaye da kyau. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Malai yace wannan shi muttafaqun alaihi, wannan hadisi Bukhari da Muslim ainihin sun ruwaito shi. Wa alaikum assalam. Na'am. Hadisi ne ya tabbata, amma me tace? Cewa ya fa'il lam yazhab ad-dam. Idan na wanke, ma'ana na yi ya kokari na, amma sai ya zama shedar jinin tana nan ko shedar kashin tana nan, wato na yi ya kokari na, sai ce yakfikil ma'u, ruwan da kika yi amfani da shi ya isar. Wala yadurruki asaruhu, wannan kuma sheda tashi da ta rage ba za ta cutar ba. Me ma'anar wannan hadisin? Shine bayan kin gama iya kokarinki, to shikenan wannan babu komai. Al hadisus sadis, hadisi na shida, an Aisha radiyallahu anha qalat, daga Aisha Allah ya kara mata yarda tace ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaysh ila an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam fa qalat ya rasul Allah inni imra'atun ustahadu fala atuhuru af'ada as-salata fa qala la inma dhalika 'irqun wa laysa bihayd fa idha aqbalat haydatuki fad'i as-salata wa idha adbarat faghsili 'anki ad-dam thumma salli muttafaqun alayhi. Wannan hadisi daga as-sayyida Aisha Allah madaukakin sarki ya tsara mata yarda. Qalat Aisha Allah ya tsara mata yarda take cewa ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaysh ila an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Wata mata mai suna Fatima yar Abi Hubaysh ta zo wurin annabi sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Wannan yake nuna kenan idan zaki auri malami ko idan ke matar malami ce, to sai ki kwana da shirin cewa mata za su rinka zuwa wurin mijinki. Don gashi Aisha tana daga cikin matan da suka fi kowa kishi cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam, tana da azababban kishi, amma sai ta fahimci matsayin shi kuma matsayi ne na mai karantawa. Don haka ga wata mata Fatima ta zo tana tambaya kuma tambayar game da jinin haila, amma Aisha bata ce mishi sai kai hankali matan nan dake zuwa wurin ka yan iska ne. Ka dai ji irin tambayar haila, wata mata arziki ce za ta zo tambayar mata haila, ai jinin haila? A ina son ku gane ka'idar ita ce guda ɗaya wadda ayatun ta faɗi, wa kunna qawlan ma'rufa, magana ce wadda ta dace da shari'a. Idan har magana ce wadda ta dace da shari'a, to sai ku gane wannan. Misali, duk wadda soja yazo yana son ta, duk wadda za ta auri soja tana murna, mai yiwa wata ran zai yi juyin mulki ya zama shugaban ƙasa, ita za ta zama first lady. To ta yi tunanin kuma idan juyin mulkin ya juye a kan shi, to za a je a kashe shi ba wanka ba sallah ba likafani, za a je a watsar da gawar shi a daji. Ta san haka, don haka duk abin da za ki dubi alherin shi, to sai ki dubi sharrin shi kuma sai ki auna. Kina sha'awar ki auri malami, amma daga cikin sakamakon auren malami akwai irin wannan, za ki rinka karakabna da mata, kina da kishi to baki dace ba. Kina sha'awar ki auri malami, to ki san cewa zaki wayi gari wata rana shekara biyar an kama mijinki baki san ina aka yi da shi ba. Kina sha'awar ki auri malami, to ki san cewa kina nan zaki je kina layin asibiti, wata ran zaki je an ambaci sunan mijinki an ce Allah ya tsine mishi albarka. Ya kamata duk ku shirye irin waɗannan, ko kuna fahimta ta jama'a? Ba dan koyi ba, saboda ni akwai gidadanci da ke samun dan adam idan ya kasa gane speciality da ke tattare da wani, wato muhimmanci da daraja ta musamman da wani yake tattare da ita, to tana tare da kuma wani hadari. Misali jama'a, yanzu idan shugaban kasa ne babanki, to ki kwana da shirin zaki ji ana yaban shi, ko to ki kwana da shirin wata ran kuma zaki ji ana zagin shi. Turan da kika ji ana yaban shi, idan ke din nan kin iya shiru zaki zaki dare haki ce ai babana ne, a ce a why my first lady, my distinguished, sai ki dake. Haka in kika ji ana zagin shi sai ki dake. Haka ake yin rayuwa, shine ya nuna kin nuna kenan. Amma yanzu ke mijinki malami ne, sai kika je layin asibiti sai kika ji an ce Allah ya tsine wani albarka, sai ki je ki aje yarinya sai ki shawo damara ki zo ki kwala mata akan simintin asibiti, ba haka bane. Sai zama ke babanki malami ne, zaki ji an yabe shi, wata ran zaki ji an zage shi. Duk wannan ina gaya muku yadda rayuwa take ne jama'a. Idan ba ku fahimci rayuwa a haka ba ko, to kuna cikin rudani. Domin wata idan sanata ya zo yana neman ta, abinda take gani ya zo yana neman ta, zai aje mata mota da driver, kullun za a kai ta wuri kaza, to sai ta tunanin in aka zo zabe na gaba daga cikin aikin da za ta yi shine ita kuma za ta je tana campaign a wurin mata, in ta je wani gidan sai an koda mata mali. Ta san haka, duk wata daraja da zaki ci tana tattare da wani kaskanci, in baki san haka ba to kewa wuya ce. ya kamata ku gane wannan, ta san cewa za a iya sanar da zabe an kada mijinta. In aka kada mijin za ta juya mai baya ne? Ta san cewa lokacin da aka kada shi din nan, to idan an saba yanka musu rago duk sati, to yanzu rago in suka samu ranar babbar sallah ma to su gode ma Allah, domin dama siyasa ce. In ya ci yana da aiki, in bai ci ba fa ya bar aikin shi kuma ita bata samu ba, yanzu zai koma ne samirunki zai rinka kwashewa yana siyarwa, da gwalagwalanki da zannuwanki da su za a rinka yin cefa ne. Wato wannan magana ina gaya muku ita ce gaskiyar da kadai ne imani da ita, kuma ina ga in ban gaya muku haka ba ban wayar da kanku ba. Domin nan gashi as-sayyida Aisha daraja ta samu da ta aure annabi ko? Amma yanzu wanda ba annabi ba, babu wata mata da za ta zo tana tambayar mijinta. Da haka in wata mata ta zo ta ce wa ai ni ba shegiyar da za ta zo ta tambayi mijina, ni din a yo mijinki banza bazara ai ba kowa bane. Ina fata an gane. Amma kya gwada kanki da Aisha, a ce Aisha tana da hakuri. A ba hakuri bane, Aisha ta san yadda rayuwa take ne. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? To sa'an nan ku dubi tambayar da matar tai cewa ta yi manzon Allah, ashe in zaki wa malami tambaya ba wai tambaya zaki kawai ga tsau ba, wannan Fatimatu bintu Abi Ubaysh in ba na manta ba kanwa mata annabi ce, amma bata ga cewa tunda yana auren yata, dan haka bari in yi addressing din shi in ce wani ga tsau ba. Sai ta kira shi da girmamawa ta ce ya rasulullahi, ya manzon Allah, inni imra'atun ustahadu fala atuhuru, ni mace ce wadda kullun ina cikin jini bana tsarkaka. Ina ma'anar wannan magana, kullun a cikin jini nake, jini baya dauke mini. To amma anan da tace ustahadu, ustahadu tace ne ana saka min jini, jini na rashin lafiya kenan, ba cewa te ahidu ba, ina haila. Wato wani jini ne wanda ya wuce jinin da ainihin aka sani. Fala atuhuru tace bana tsarkaka, kullun ina cikin jini. Afa ada'u salata to sai in daina yin sallah? Wato wannan yana nuna a dan iya ilimin da ke tattare da ita, ta san cewa wadda take da jini ba ta yin sallah a dan iya karatunta. To amma jinin nan kwana ɗaya, kwana biyu, kwana uku, to wannan jinin kullun yana nan cikin kwana 30, yanzu na daina yin sallah kenan, wannan watan Juma'adul Ula, Juma'adul Sani ma na daina sallah kenan, to na daina sallah kenan har abada? Wa qala la, sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace mata a'a. Ya bata ansa ko bai bata ansa ba? To sai mata abin da ake kira jawabul hakim, shine bayan ka baiwa mutum ansa sai ka ƙara bayanin da bai tambaye ka ba, sai ce inna ma zaliki irqul, wannan wata jijiya ce dake zubar da jini, ko kuma wannan jinin jijiya ne ba jinin haila bane. Me yake nufin jinin jijiya? Wato wata gaba ce a cikin jikinki take zubar da jini, matsayin wannan jini kamar ki buge a yatsanki ne ya rinka zuba kawai, shine wata jijiya ce, wata gaba ce, wani bangare ne na jikinki yake zubar da jini. Walaysa bihaidin, ba haila bace. Fa iza aqbalat ida haidatuki, idan hailar ki tazo, fada'i salata to sai ki bar sallah. To ya za ta yi ta gane hailar ta tazo? Shine wannan jini yana zubo mata jawur, idan ta ga ya koma bakin kirin sai ta ce haila ta zo. Kun fahimci ka'ida ta farko? Ka'ida ta biyu yanzu ta iya bambancewa da me kenan, da launi ko? Kafin larurar ta faru ta san cewa launin jinin hailar ta yana da duhu, to wannan jini kuma kamar an yanka zakara yake. To duk sanda ta ga wata ya tsaya, ta ga jinin ya koma yana zuwa mai duhu, mai karni, to sai ta ce to yanzu haila ta zo, sai ta daina sallah da gurgudan yanayin wannan jini. Idan bata kiyaye ba fa, sai ta tuna kafin wannan larurar ta zo kwana nawa take yin al'ada, kwana uku take misali. To idan wata yayi sai ta zauna kwana uku bata yin ainihin sallah, bata azumi. Idan aka yi magariba rana ta fadi, to sai ta alwala, sai ta wanka, ta alwala, sai ta sallah magariba da isha, shikenan sai ta kwana 27 jinin nan yana zuwa. Amma wannan jini da yake zuwa a matsayin jini ne na larura, ta gama hailar ta, yanzu ta rike kwanakin ta kenan. to idan ba ta bambance launin jininta da kuma ainihin abin da ya shafi abin nan kwanakinta, bata iya kiyaye kwanakinta ba, to yanzu za ta yi amfani da kwanaki 6 ne ko 7, idan wata ya sai ta kwana 6 a farkon wata, ko ta kwana 7 sai ta wanka sai ta ci gaba da ibadarta. Wannan shine abin da za ta yi insha Allah. Shine yace fa idza aqbalat haidatuki, idan haidanki ta zo, fada'i salata, sai ki daina yin sallah. Wasu hadisan su suka kawo waɗannan ƙarin bayanan da kuka ji, nayi ku karanta su cikin littafin fiqh sunna na ainihin sayyidi sabi mujalladi na farko babin haila. Wa idza adbarat, idan hailaki ta dauke fa, faghtasili anki dam, sai ki wanke wannan jini da ke zuba wato daga jikinki, thumma salli, sai ki ci gaba da ainihin sallah. Ma'ana idan ainihin wato wa idza adbarat faghtasili, sai ki wanka, ki wanke jinin, sannan sai ki ci gaba da sallah. Kun gane abin da hadisin ne yake cewa?
Wannan mata ce ta zo ta samu Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama,
tace ya rasulullahi, jinin haila, ai wato jini na istihara yana zuba a jikina, baya sarkakuwa daga jikina,
yanzu kenan sai in daina yin sallah? Sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce mata a'a, ba za ki daina yin sallah ba. To sai ya fahimci dole ne mata bayanai, waɗannan bayanai su ne za su kwantar mata da hankali. Yace na farko dai wannan wata gaba ce ke zubar da jini. Wani hadisi ya fassara cewa shedanin aljani ne yake taba wannan gaba domin ta samu rudani a cikin tunaninta dan ta daina sallah idan ita bata san addini ba. Abu na farko kenan. Abu na biyu, wannan hadisin ya nuna mana za ta daina yin sallah ne da gurgurdan kwanakin hailarta. To ya za ta gane kwanakin hailarta? Shine dayan hanyoyi guda uku. Hanyar farko ko matakin farko, idan ta san kalar jininta, ta yi amfani da launin jini. Hanya ta biyu, in bata sani ba, ta kiyaye kwanakinta, to ta rinka amfani da kwanaki. Hanya ta uku, idan bata kiyaye ba, to an bata mafi yawan kwanaki 6 ko 7. To daga cikin hanyoyi da malamai suka bayyana shine, in ya tabbata wannan na shedani ne, sai a yi mata karatun Alkur'ani rukuya kenan. A rinka karanta mata Fatiha kafa 7 a ruwa tana sha tana wanka tsawon kwana 3, ana karanta mata Alkur'ani za ta warke. Idan ba haka ba, sai a samu ainihin ciyawar kwansuwa, haka sakwata da zamfara ke ce mata kwansuwa, kana kuma suna ce mata ciyawar kyasuwa, ita ce ciyawar da Hausawa ke amfani da ita a matsayin iodine. Idan mutum ya ji ciwo, jini na zuba, sai kuga an ɗibo wata ciyawa koriya an matsa ta, amna matsa ruwanta akan ciwo, sai ku ji tana da zafi kamar yadda iodine yake. Wannan irin ciyawa sai a ɗibo ta, idan ta bushe sai a daka ta lukui-lukui ta yi gari, sai a ɗibe ta a zuba a zuma, sai ta rinka shan cokali biyu da safe kafin ta ci abinci, cokali biyu da daddare bayan ta ci abinci. In Allah ya so, wannan jini zai ɗauke mata. Idan duk ta bi waɗannan hanyoyin, jinin bai ɗauke ba, ta ci gaba da addu'a, ta sani cewa akwai cutar da yake ba ta jin magani sai dai addu'a, akwai cutar da yake kuma jarabawa ce, Allah ya so ya jarabce ki da ita. Yanzu cikin matan Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama akwai waɗanda suka yi fama da wannan larurar shekara 7 ba sauki. Daga ciki akwai Ummu Habiba, mata Annabi sallallahu alaihi wa sallama, shekara 7 jini na zuba daga cikin farjinta, kun ga ba za ta daina sallah ba, mijinta ba zai daina kusantar ta ba, sai dai dole ne ta zama mai kula da ka'idojin. Shine abinda ake so da ita, in za ta yi sallah azhar, ta shiga ta yi wanka kamar wankan haila, ta yi alwala ta fito. Idan za ta yi sallar la'asar ma za ta yi wanka, in za ta yi magariba za ta yi wanka, isha za ta yi wanka, asuba za ta yi wanka. To in ta ji abin ya yi mata tsanani a haka, to babu laifi, an sassauta mata. Sai dai duk sanda za ta yi wata sallah, sai ta shiga bayi ta yi tsarki, ta wanke farjinta, ta cire wannan tsumman, ta sake wani, ta zo ta yi wata alwalar. Ana so ta yi haka, yin haka din ma an so ne, amma dai ana karfafar ta akan yin haka. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Za mu saurara a nan insha Allah ta'ala, mu ba da damar tambayoyi ga waɗanda suke da tambayoyi din insha Allah. Na'am, wa alaikum salam. Kamar yaya? Shikenan,
ya koma mata istihada kenan, sai a bar shi duk hukuncin daya ne. Misali a ce bayan da wance ta haihu, bayan da wance ta haihu, sai ainihin jini ya zo mata sai ya dauke mata bayan kwana goma, sai ta yi wanka ta ci gaba da ibada. Bayan daukewar shi da kwana biyar sai ya sake dawowa, wato wannan jini na haihuwa ne. Wato duk jinin da ya mace ta gani a farjinta ya zubo daga ran da ta haihu zuwa kwana 40, to jinin haihuwa ne. To bayan kwana 40 kuma duk jinin da ya zo mata, anan sai ta duba ya yi kama da jinin hailarta, sai ta ce ta fara haila ne. Idan bai yi kama da jinin hailarta ba fa, to ai ta gama nifasi, ta gama jinin biki, to kuma bai yi kama da jinin haila ba, to sai ta ce wannan jini ya zama damu fasadin wa illati, jini ne na rashin lafiya. To ya za ta yi? Abu ne mai sauki. Yadda ta yi wancan haka za ta yi shi ne kawai sai ta rinka.